dutsen Dukku dake unguwar Badariya a cikin garin birnin Kebbi na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ya kasance wurin da jama'a ke gina suna dibar kasa domin amfanin yau da kullum.
Ba blo ake dibar kasa a wurin ayi blo ba, ba ta da kauri ko daurin da za ta yi blo, kasa ce haka sai dai a diba don yin wani amfani da shi ko ci ko yawanci. Kuma gwamnatin jiha ba wai sai ta ba izini mutane su buƙaci al'amuran da suke buƙata na yau da kullum abinda ke kusa da su na su yi amfani da shi ba. Abubuwa ne waɗanda mutane ke nema kan sauƙi ta hanyoyin da suke ganin akwai abubuwa kusa da su wanda kan taimaka musu.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kebbi kenan Yakubu Ahmad yake bayani akan yadda jama'a ke amfani da wannan wurin. Samun ƙananan yara da hannu ga ginar ƙasa a wannan wurin abu ne da masu fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara suka ce bai dace ba, domin ko bayan irin wannan imtila'i da ya faru yana da illoli ga rayukan yara, a cewar Radio Bello Gandi na ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara.
So lalle wannan yakan taɓa rayuwarsu da iliminsu da walwalarsu da ma a girmansu, don za ka ga duk wanda aka sa irin wannan aiki na wahala irin yadda ya kamata ya girma yadda irin ƴan uwansu wanda ba su wannan aiki suke yi ba za su yi irin haka nan ba. Wanda kaga wannan ya yi karo da dokar kula da walwala da kuma gina da ƙananan yara ta Najeriya da kuma jihohin Arewa gabaɗaya.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi na Fiyu Abubakar ta ce tana gudanar da bincike akan faruwar wannan lamari.
An samu cewa ƙasa ce ta rusgawa mutane masu ƙoƙarin yin blo na ƙasa haka. So kuma an samu an ceto wasu daga cikinsu wanda aka gangara su asibitin Sahiha da ke nan birnin Kebbi. Daga ƙarshe dai an samu likita ya tabbatar da mutum takwas daga cikinsu Allah ya musu rasuwa. Yanzu dai ana kan bincike, ba zan so in yi ƙasa a gwiwa ba kan binciken da ake gudanarwa. Insha Allah an gama da bincike, za a da bincike mai gudana muna insha Allah za mu sanar muku.
Tuni dai da aka yi jana'izar yaran su takwas inda jama'ar gari ke ci gaba da nuna juyayi musamman ganin wannan shine karo na farko da aka samu irin wannan ibtila'i a jihar Kebbi.
To abu ne gaskiya mai matukar ban tausayi, abu ne kuma wanda duk mai hankali ya cancanci ya nazarinsa da musu addu'a.
Akan da Allah ya kai su kuma su kuma uwayen su a ba Allah ya ba su juriya
ba su ji da matukar ciki dangane da wannan abin da ke faruwa. Gwamnati Allah ya jikin su da rahama.
Ita kuwa gwamnatin jihar ta ce ya zama mata dole ta yi nazarin aukuwar lamarin kuma ta ɗauki matakin kare sake aukuwarsa a nan gaba, kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar Yakubu Ahmad ya bayyana.
Ina baka tabbacin insha Allah za mu dube shi a gwamnatance duk matakin da ya kamata mu ɗauka ba tare da an tsawala mutane ba, matakin da zai kawo kariya ga jama'a. Insha Allah za mu ɗauki wannan mataki bi iznillah.
Yankewar ƙasa ko kuma mahaƙar ma'adanai su rufta su rufe mutanen da ke ƙasansu abu ne da ya sha faruwa a ƙasashen duniya wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane da dama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.